الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا مغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمر يدم كسابا a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah ta'ala masallacin Juma'a da ke wannan birni na Azare jihar Bauchi Najeriya karatu a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairil ana na fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Jamma'ili al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ayau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin mu wanda ya gabata mun fara bayani a cikin babi wanda yake magana dangane da azumi a lokacin tafiya da kuma waɗansu matsaloli da suke rataye da wannan ko da yake mun karanta hadisan azumi a lokacin tafiya haka a gurguje abinda muka karkare a kai shine azumin farilla ko na nafila idan mutum yana halin tafiya kuma azumin zai takura shi to an ba shi dama ya sha ruwa amma idan ya sha ruwa zai biya musamman azumin watan Ramadan zai biya a cikin waɗansu kwanaki daban saboda Ubangiji ta'ala ya ce fa man kana minkum maridan aw la safarin fa iddatun min ayyamin ukhra فمن كان مريدا او على سفر فافطر بسبب مرضه او سفره فليقض في عدة ايام اخر وهذا هو المراد ina fata an gani saboda haka aya kai tsaye ta bada dama a taruwa idan akwai wahala a cikin tafiya amma idan babu wahala to mutum ya daure ya azumi musamman ma na watan Ramadana domin azumi a cikin watan Ramadana falalanta wato tana da muhimmanci ainihin fiye da yin azumi a cikin waɗansu watanni daban ko da mutum biya zai yi ma'ana an ba shi dama yana da sauki amma lallai idan za a wahala to manzo Allah ya yi gargaɗi a kan wannan sai kuma hadisi na 201 a darasinmu na 41 za mu shiga waɗansu matsaloli tunda dama abinda ya ce ya ce babu saumi fi safari wa gairi zai yi magana dangane da azumi yayin tafiya da kuma wata matsalar daban shine wa gairi to za mu shiga wa gairi hadisi na 201 mun je rabin littafin nan ko ba mu je ba mun yi rabin hadisan littafin a bace ku duba karshen ba bace ku duba karshen ba ai na riga na faɗa da farko yawan hadisan da suke cikin wannan littafi hadisai guda 209 to shikenan ku duba karshe da domin a ba da amsa da tabbaci hadisai guda 240 da 40 da wani abu da 40 daidai to mun je 200 kai anya ba mu yi zuku ba kuwa karatun nan ba mu yi gudu ba darasi na 41 mun je kusa rabin littafi na'am to Allah ya saka wa mai wannan littafi da alheri hadisi na 201 ana Aisha ta radiyallahu anha qalat كان يكون علي صوم من رمضان ف فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان بابا مغنى ما ترى النبي نانا عائشة الله كقارة جادة إتا تنبى ملاباري أتكم ونن حديثي تتي كان يكون علي الصوم من رمضان يا كفن تي أنا بينا بايكن أضم وطا رمضان بنيبا سبو دمي سبو دجنين على هذا ai ba ta taba haihuwa ba wanda ba ta haihuwa tana jinin al'ada eh ba ta yi najo ni ba ta loya sai ni ba ta lo ne ya danganta wannan wani abu ne daban wadanda suka karanta ilimi na asibiti musamman abin da ya shafi mata su za su ba da bayani a kan wannan. Idan mace ba ta haihuwa wata ba ta jinin al'ada sai dai ba ta yi jinin ba ta jinin al'ada kuma problem ne. Da dama suna yin jinin al'ada sai dai kuma cikin yakan lalace ne a cikin jinin al'ada kamar yadda aka yi bayani. Tuna na aika Allah ki kare yadda da ita kafin karuwa a cikin watan Ramadan saboda jinin al'ada. Daman ɗaya daga cikin ka'idodi na ɗaukar azumi mace idan tana cikin jinin al'ada ba za ta yi azumi ba za ta yi sallah ba. Idan ta yi azumi azumi bai yi ba in ta yi sallah sallah ba ta yi ba. Kun ga wannan saɓanin aƙida ta ƙanshi a ke. Domin shi izin suna ganin idan mace tana cikin jinin al'ada sawa'un jinin haila ne ko jinin haihuwa dole ta yi azumi kuma dole ta yi sallah. Amma aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba daidai ba ne saboda nana Aisha da kanta tana ba da bayanin cewa a zamanin annabi ba ta yin azumi idan suna cikin jinin al'ada kuma ba sa sallah. Amma idan jinin ya ɗauke ana musu umarni da su biya azumi amma sallah ba za su biya ta ba. Wannan ita ce ka'ida kuma hadisi ne wanda yake zahiri ba sai an tsaya ana wani kame-kame ba. Saboda haka idan mace tana cikin jinin al'ada ba za ta yi azumi ba kuma bayan jinin ya ɗauke za ta biya azumin dole. Idan tana jinin al'ada ba za ta yi sallolin farillai ba, idan jinin ya ɗauke ba za ta biya sallolin farillai ba. Kuma annabi ya ce wa zalika min nuqsani diniha, wannan yana daga cikin abin da ya kawo tawaya ga addinin mata. Don addinin maza ya fi ƙarfi shi yasa aka ɗora musu jihadi. Addinin maza ya fi ƙarfi akan addinin mata. To nana Aisha ta kai karuwa a cikin watan Ramadana wato bata samu daman yin azumi ba kuma a yankori zan yi amfani da wata kalma domin a gadi ta kan yi sakaci bata biya ba har sai lokaci ya ƙure sai an shiga watan Sha'bana sannan sai ta biya kuma tana matar annabi a gidan annabi kuma annabi ya sani domin impossible. Annabi ya sani amma bai yi magana ba saboda watan Sha'bana shine ma yanzu karantili watan da muke ciki already mun shiga Sha'bana daga Sha'bana sai Ramadana saboda haka sai lokaci ya ƙure tukunna sannan sai ta biya azumi kuma a zamanin annabi a gidan annabi kuma annabi ya sani amma baya cewa komai. Ina fatan an gane wannan wani irin hadisi ne ai ba annabi ne yake ba. Dama na ce zan yi tambayoyi ta inda ake tsammanin zan fito da tambayan da ya wannan wani irin hadisi ne don ba wai an ce annabi ya ce ba ko annabi ya aikata ba kar ku kumanta. Annabi ya ce hadisi ne annabi ya aikata kana hadisi ne ko yana aikatawa hadisi ne to wannan wani irin hadisi ne tunda in ka duba zaka ga babu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal innamal hadithu aw hadha al-hadith zakara aw anna aisha radiyallahu anha zakarat bi anna alaiha sawm ramadana fala tastati an taqdiya hadha sawm illa fi shahri ka'bana wa ba'da shahri ka'bana ya'ti ramadanu akhar fadal wani irin hadisi to hadisi marfu'i saboda ta daga ki zuwa gaba wa ma adabtahu ilal sai ka karasa mana ko ka kawo mana nasu in aka ce hadisi marfu'i shine hadisin da sahabi yace annabi ya ce ko annabi ya kasance yana cewa ko yana aikatawa wannan shine hadisi marfu'i an daga ki idan aka saukar da ki sai ya tsaya a daidai sahabi in an saukar da ki kasa sai ya tsaya a daidai sahabi tabi'i in an saukar da shi kasa kuma ya zama qila wa qala okay anyway na ga ga wani yana daga hadisi wannan hadisi takariri ne hadisi takariri ne menene yake nufi da takariri ku matsa da shi baya yayi kusa ku bar shi a dahin ne wannan hadisi takariri ko san dabara na muku domin saboda ruɗa masu bada amsa duk na san za su makale da wani waje yasa na ruɗa da gangan na ruɗa masu bada amsa jama'a idan aka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai maganan annabi da aikin annabi da abin da aka yi a gaban annabi ya tabbatar bai magana ba haka bane amma sai nayi dabara na ce dai ba faɗa yayi ba ba kuma aikatawa yayi ba na sake insistive ina ta maimaitawa saboda mantar da ku wacce ko da mutum ya zo ya faɗi ɗaya gaban in ce ba haka ba ne tsari ku ai takariri ne to abin da aka yi a zamanin annabi annabi ya sani bai yi magana ba to ya tabbata saboda haka a takaice wannan hadisi yana faɗa mana cewa idan ana bin ka azumin watan ramadana to ba lallai ka biya a cikin shawwal ko zulhijja ko zulhijja ba ba lalle ka biya ki immediately da wuri ba kana iya jinkiri sai dai jinkirin nan malamai sun ka suka shi biyo malamai na farko suka ce jinkirin da zaka yi kada ya wuce shekara guda kada ya wuce shekara guda wannan shine fi dacewa kamar yadda nana Aisha ita ma ba ta barin wata wata ramalana ko wata ramalana ta shigo ba tare da tabiya na baya ba kun ga wannan ya gwada muhimmancin mustahabbancin wato abiya kafin abin ya shekara guda su kutum gaba daya suka ce duk wanda ya bar azumin watan ramadana ba tare da wani uzuri ba ya shekara guda sai bayan wata ramadana ta zo ya biya suka ce bai kyauta ba yayi abin kyama amma dai masabar daga ciki akwai waɗansu malaman masabar malikiyya suka ce mutum zai biya kafin ramalana ta zagayo idan ramalana ta zagayo ya ce zai biya to akwai haraji a kansa saboda ka'ida ana son ka sauke faralinka na wannan shekara kar ka shigar da ita wata shekara to ka shigar da ita wata shekara har wani azumin ya zo to wannan fa ya bada ya shekara su kutum kenan to idan wancan ramalanan ne yake bin ka baki guda biyar sai ka zo za ka biya su bayan ramalana ta shekaran da ta zo to duk ranar da ka biya kuma sai ka ba da abinci a matsayin haraji wannan malaman masabar malikiya sun faɗi haka ina fata an gane to wane ne zance mafi inganci wanda ya ce a ba da haraji ya ƙara da wani hukunci kuma sai an samu hadisi ko aya da zai yi bakin ɗansa kuma babu ina fata an gane amma wanda suka ce ayi kokari a biya tun kafin abin ya shekara, duk wanda ya sakace bai biya ba, bai kyauta ba, amma a barki da Allah ka, wannan magana ta fi inganci, sai dai a farka da Allah kuma ba daidai ba. Saboda musulunci ya ba da dama in kana da uzuri ba za a kama ka da laifi ba, amma in baka da uzuri to kayi kokari ana bin ka bakin azumin watan Ramadana tun kafin a shigo Ramadanan shekara mai zuwa ko ta sabuwar shekara, kayi kokari ka biya kamar yadda Nana Aisha radiyallahu anha ta nuna. Ko malamai sun tabbatar da cewa ita din nan ta gwada bata biya ba saboda babu wani dalili, to a cikin watan Sha'bana sai ta yi kokari sai ta biya, tunda an san mata da maganan al'ada. To idan maza ne kuma za a ce akwai tafiye-tafiye ko akwai rashin lafiya, don haka idan mutum ya warke tun kafin wata Ramadana ta zo to ya kokari ya biya. Wannan shine babban abin da wannan hadisi yake karantar da mu. Amma mazhabar Malikiya suka ce a kyale mutane haka su yi ta tafiya ba tare da an takura su ba, saboda ya zama musu darasi. Suka ce in dai har ka bar azumin watan Ramadana ya ke kara, to in ka zo biya sai ka ba da abinci a matsayin haraji. Kaga in shekara biyu ne abinci kwano biyu, idan shekara uku ne abinci kwano uku, gwargwadon yawan shekarun da ka bari. Wallahu alamu, wannan kenan. Na azumin nafila fa mai azumin nafila ayoyi amiru nafsihi, idan kana azumin nafila an baka dama kana da option, tunda dai ba dole bane in ka ga dama ka karasa, idan baka ga dama ba ka karya. Saboda haka idan kana azumin nafila da rana tsaka, sai ka tafi wani gida sai ka je ka samu sun hada abinci gidi wanda ka dade baka ta irin wannan abinci ba, kai kuma kana azumin nafila, to anta amiru nafsi kiyasan da ainihin walima. Idan kana azumi aka gayyace ka walima dole ka amsa, amma idan ka je sai ka ce musu kana azumi. Annabi ya ce faman sha'a akala faman sha'a taraka, wanda ya ga dama ya ci abinci, wanda ya ga dama kuma ya bar abincin amma ya faɗa musu uzuri, ya ce yana azumin nafila, wato bai da niyyar karyawa. Amma baka saba da lafiyayyun abinci ba, sai ka je ka samu lafiyayyun abinci, saboda haka sai ka karya azuminka kuma sai ka ɗibi na suhur. Akwai wanda ba zai ɓaci ba da asuba sai ka yi suhur, to azumin da za ka yi washe gari za ka ji garau. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan cewa duk wanda ya karya azumin nafila to dole ya biya. Saboda Allah ya ce wala tuqtilu a'malakum wa atimul hajj wal umrata lillah, in ka fara aikin alheri to kaman ka yi alkawari wa Allah, to ka je ka dade ka fasa. Imam Malik ya ce wannan abu ba abin kauna ne a wajenmu ba, wato abin kyama ne. Saboda haka in ka fasa, in kana son ka wanke wannan kyaman to ka biya. Ina fatan an gani. Na'am. Sai hadisi na gaba, har ila yau an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu. Ga wata matsala kuma har ila yau daga Nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ita ce kadai annabi ya aure ta budurwa, kuma ita ce kadai aka saukar da wahayi wa annabi yana tare da ita a cikin mayafi guda. Duk sauran matansa guda 11 ba a saukar masa da wahayi ba a lokacin da yake tare da su. Sai Nana Aisha radiyallahu anha, yasa wani lokaci idan kishi ya tashi a gidan annabi sai ta ce ni da muke tare aka saukar masa da wahayi, ko kuma fa yaza in kana da mata guda biyu ko guda uku, yana da kyau kowace ta samu mankaba wanda za ta rinka gadara da wannan mankaba ɗin. kaga mai mata laifi bai san wannan ba. Ana ta bidiriya wani waje, ki mai mata laifi bai sani ba. Amma in kana da mata guda biyu ko fiye da haka, mace fiye da ɗaya, wata in ta zo tana gadara aini na yi kaza, to ita ma ɗayan sai ta zo ta yi gadara ta ce ni kuma kaza ne. To kowa in ta zo tana faɗa kenan, kai kuma kana gefe kana ta dariya. Kar ka yadda ka goyi bayan ɗaya, in ka goyi bayan ɗaya akwai matsala. Sai dai kai ta dariya ka ce kuna ta hirmen ku, ai ina jin ku kuna ta hirmen ku. Ko kwamen kar ka yi, saboda in kai wata za ta ɗauki wannan kwamen din, za ta bari sai ka shigo ɗakin ta tukuna ta ce oh a ke malam kaza kaza kuma kaza ki shirga wata ƙarya daban. To kaga ba haka. Saboda wani lokaci matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zance ce ku a tsakanin wannan kishi ne na mata, ba hana ku ba. Kun ga dai matan annabi sahabban manzo Allah ne, sahabbansa ne tunda suna tare da shi, kuma suna tare da annabi a gida ɗaya, komi da komi yana yi. Amma wani lokaci aka samu irin wannan, kuma annabi yakan yi shiru, tunda annabi yana wani ɗaki wata mata sai ta aika masa da irin abinci, ta yi abinci na musamman ɗin nan. Ana samun haka, kana wani ɗaki da ɗan ɗakin an aiko masa wani abu daga gidansu, ta ɗan dafa ɗan farfesu hakan nan, sai ta ce bari ta aika maka. Yana da kyau haka, amma ka lura in aka aiko maka fa kai kaɗan ka zaka ci, ita mai wannan ɗakin ba za ta ci ba, saboda kar wancan ta ce mata mai mai kwaɗayi ce, ai ba za ta yarda ta ci ba. Amma ba laifi ba ne, to da wancan matan ta aika kenan. Nana Aisha ana ɗakin ta ne, sai ta fahimci cewa za a kawo wani abu daga wani ɗaki, wato za a gwada mata gadara kenan. Saboda haka sai maza ta tashi, sai ta tare ɗan aika. Ina za ka je? Sai ta ake aika ƙananan yara, saboda ba su cika yin ƙarya ba, ba su cika kwane-kwane ba, kai banda yaran yanzu. Amma dai mafiya yawan yara kafin su yi kwana sai idan wani ya koya muku, in an ce masa ya kai can ɗin zai kai, kowa ya tambaye shi zai ce can aka ce. Aka ce a yi ɗakin ki ne, ta duba ta ga akwashin kishiyanta ne, kawai sai ta tunure. Kuma annabi yana cikin ɗaki yana ganin abin da yake faruwa, ta tunure akwashi ya faɗi ya fashe. Sai manzo Allah ya fito maza-maza, da ya fito maza-maza sai ya tattara abin da ya fashe, da ya tattara ya ce a ya ce za ki biya ta da wani don abin yayi nisa, ta shiga haƙƙi. Saboda haka ki ɗauki akwashinki ki biya ta. Sai ya yi maza-maza ya yi wannan hukunci. In ba haka ba, in aka bar mai akwashin ta fito, ba akwashi kawai za a biya ta ba, hadda mai to shi yasa wani lokaci ake hikima. Sai ai ba haka ake yi ba, ba haka ake yi. Saboda kishi ne ya kama ta kawai, sai ta tumbure ta fasa a ciki, ta kwaɓata da shi. Annabi ya ce ki ɗauki naki ki biya, shi ne adalci. Shikenan da aka biya wanda aka ba ta haƙuri sai aka zauna. Amma nan ya gwada ya halatta kana wani ɗaki ya kawo maka wani abinci daga wani ɗaki. Saboda haka ko abincin ya yi daɗi ko menene, kar ka buga kai shiru a ɗinka. Wata ma sai ka yi shiru ta cewa to kana cin abinci na kana surutu, amma da yake an kawo maka. Mata ba musu Allah ya kyauta. Na'am. Nana Aisha radiyallahu anha ta ruwaito hadisai da yawa daga annabi, ta salima a cikin mata babu wanda ya kai ta yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana daga cikin hikiman haka, Allah ta'ala ya mata tsawon kwana, ta kai shekara 80 da wani abu a duniya. Saboda haka ta karantar da sahabbai da tabi'ina, wato hadisan annabi masu yawa. Tana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi ya ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi siyamun, akwai azumi a kansa, fama an waliyu, to waliyin sai ya masa azumi. Wa akhraja abu dauda, sai dai abu dauda a fayalisi rahimahullahu ta'ala ya fitar, wa kala yace hadha fi nazari khassa, sai dai wannan azumi na alwashi ne kawai. Menene alwashi? shine bakance. Menene bakance? Shine alƙawari. Alƙawari me? Alƙawarin aikin ibada. Mutumin da yake zaune haka kawai ya wajabta ma kansa, ya farlanta ma kansa abinda Allah bai farlanta masa ba na aikin ibada domin godiya wa Allah ko ya jawo wani alheri, wannan ana kiransa annaba, shine alwashi, shine bakance. Project din da na fara rubuta diploma shine bakance a musulunci. Na rubuta shi na jin ko 1990 wani abu haka, 1992 ko 93 haka, ba zai da zafi, 1992 ko 93 ko na gani. Kusa wani abin gidan ya yi nisa dole mutum sai manta. Mafiya yawa malaman fiqh sun fi bayani a kan wannan. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Duk abin da bai zama dole a kanka ba sai ka dora nauyi wa kanka, to dole ka cika. Misali mafi sauki a wannan babi da muke ciki shine azumi. Baka da lafiya, rashin lafiyar nan ya kici ya kicin yawa, an yi magunguna iri daban-daban mutum bai warke ba. Sai ce ya Allah, idan ka warkar da ni na yi alkawarin zan yi azumin wata guda, wannan shine alwaki, shine bakanci. Wannan alkawari da kai, in Allah ya warkar da kai sai ka cika. In baka cika ba ka zama mutumin banza. Shi yasa masu cikawa Allah ya ba musu yuquna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Suna cika alwaki idan sun dauka, saboda suna jin tsoron ranan da yake wato sharrin sa mai tarbati ne ga duk mutumin da yake ba mutumin kirki bane. Ranan takin alkiyama ke. Sannan kuma a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin, duk abin da ka bayar na ciyarwa, aw nazartum min nadrin, ko kuka yi alwakin sa na alwaki, saboda asali ciyarwan da za ka yi na sadaka ko na ihsani ko na kyauta ba dole ba ne. Alwakin da za ka yi asalinsa ba dole ba ne, kai ka dora ma kanka ko ba ka ba ne, to fa inna Allah ya'lamu, Allah ya sani, kuma zai ba kula da wa lizalimina min anfar, waɗanda suka kasa cika alƙawari da alwakin da suka ɗauka, waɗannan azzalumai ne, kuma ba su da mataimaka ranar takin alƙiyama. Sai dai kuma ko da yake kafin na kawo wannan, kun ga mafiya yawa lokacin da muke university ko muke diploma, akwai malamai masu tsanani, akwai waɗanda ba sa son sauci, akwai courses masu wahala. To musamman idan mutum ya zo final year, shekara ta ƙarshe, zai ce ya Allah, idan na fita bani da carry over, bani da spill over, ko ya Allah, idan na fita da kyakkyawan sakamako na yi alkawarin zan yi azumi kaza, ko ba yi. To shine alwaki yayi. Wani kuma zai ce zan kwana 30 ina sallan dare, dama ba ya sallan dare, amma dai yayi alkawari idan ya ci jarabawa zai yi sallar dare. Haka ma neman aure, ka je can an kwada ka, ka je can an rade ka, ka je can an kyarbe ka, ka je can an fatasake ka. Sai ka ce ya Allah, ya Allah, ka sa wannan nema shine na ƙarshe, kuma zan ɗauke ta ba tare da wata matsala ba. Ya Allah, na yi alkawari in dai auren nan ya tabbata, ya Allah, zan yi sadaka da naira 1000 kaza, zan yi azumin kwanaki kaza, don yadda ka yanke, in ka ce wata 6 fa sai kai wata 6, ya za karkade yabo da faɗi, wannan shine alwashi. Saboda haka duk mutumin da yayi alƙawarin wannan azumi din shine ake magana akai, kamar yadda Imam Abu Dauda da Imam Ahmad bin Hanbal suka tafi akai, sun ce duk wanda yayi alwashi sai kuma Allah ya masa rufuwa, to idan waliyansa sun sani su biya masa wannan baki, domin in ba haka ba Allah zai tuhume shi ranar takin alƙiyama ba. Sai dai kuma ku sani hadisi ya tabbatar mana da cewa wannan alwashin da ake yi baya sa Allah ya biya maka bukata. Ya kamata ka san wannan, ba zai sa Allah ya biya maka bukata ba, dun ba haka ake yi ba. Abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so shine ka roke shi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu. Kaga wannan manasi ne, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum aw laula ibadatukum wa laula taqawakum wa qad kadzabtum fa sawfa yakunu lidzam. Ina fata an gane. Shi yasa idan kana da hikima kana da dabara kar ka yi tabaibayi wa Allah, amma in ka yi tabaibayi ma Allah ya biya maka bukata to dole ka cika alƙawari. Amma don ka ce wa Allah idan ka biya min bukata kaza zan yi azumin watanni shida, zan yi sadaka da dubu kaza ko miliyan kaza, zan kwana kaza ina sallah ba ruwan Allah da wannan, ba zai sa Allah ya biya maka ba. Annabi ya ce abin sani Allah tabaraka wa ta'ala yana mata wanda baya aikin ibada ne ya yi wani. Sai yasa malamai da yawa sun tafi akan cewa yin alwashi makaruhi, amma kuma in ka yi shi to farillah ne, sai ka cika. Kamar mutumin da yake ka haɗu da shi ne Alhaji Aminu lafiya lafiya ya yi gari, yake gari ya yi zafi. To in ce yadda Alhaji Aminu, in taimaki Alhaji Aminu, agaza wa Alhaji Aminu ba dole ba ne. Sai na ce a ni kuma Alhaji Aminu dama yana abin da ya ce furo, ni kuma kawai sai na ji kaina ya kumbura. Sai tun da gari ya yi zafi Alhaji Aminu, idan an yi albashi, in an yi albashi na yi alkawari a cikin albashi na zan ɗauke kajiyan gulma sun yi tsit. Kama sa alkawari za ka ba ya fuka ba, ai kaga kafin ka yi wannan alkawari ba dole ba ne a kanka, amma da ka zo ka yi alkawarin nan kuma in ba ka cika ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tuhume ka. To shi yasa ake cewa mutumin da bai saba yi ba, mutumin da ya saba yi kawai, a to Alhaji Aminu turo min akawun nan manka kawai zan duba an gani, don ya fi maka sauki. Idan ka manta kwana biyu ko kwana uku, me ya kamata ka yi? Zai ka sake turawa? Kuma lokaci manya ba zai a hankali, babban mutum zai ce turo min akawun, amma hidimomi sai su yi yawa, to ba buga masa za ka yi ta yi ba. A'a, zai kai ta tura akawun ne. Idan ya ce maka ai na gani, zai ka ce ai ranka shi dade kai hakuri, na dauka ban gani ba ne, sun ya fi sauki. To kaga wannan duk abin da ya baka, kuma ko da ma abin ta sha bai baka ba, bai yi alkawari ba, amma ka dauki alkawari musamman ma irin wannan. Yasa in ka dauki alkawarin azumi kuma Allah ya maka rutuwa, to shikenan sai ka cika. Waliyanka sai su cika, shine samun anhu waliyu. To amma mu lura, kun ji yadda muka fassara hadisin nan, da kuma abinda Al-Imam Abu Dawud ya faɗa, wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wannan ita ce maganan Al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, a cikin manya-manyan malaman masaba, kaftin su babu wanda ya haɗa zuriya da Annabi sai Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, saboda Bakureshi ne. Imam Malik to Bayamane ne, Al-Aswahi. Al-Imam Abu Hanifa Al-Kufi An-Numan bin Thabit, agan sannan ga Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Shafi'i, shi ma ana ce yana da wannan alaka. Amma Shaibani shi zuriyar Quraishawa ne, ya zama ake cewa a cikinsu yana itiƙanin larabci, amma baya alfahari da larabcinsa, baya gadara da larabcinsa. Allah ya baki ilimi, shi yasa ya rubuta hadisai wanda ke musnadinsa sama da hadisi 40,000 da waɗansu littafai. Na'am, rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad shi ma yana da fahimtar cewa wannan hadisi man mata wa alaihi siyamun aw sawmun sama anhu waliyu, duk wanda ya mutu akwai azumin alwahi akan sa waliyansa su biya masa, haka yake fassarawa. Kuma sun kafa dalili har ila yau da ɗaya daga cikin hadisan da za mu karanta. Amma bari mu karanta hadisan duka. Hadisi na farko, an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulallah inna ummi matat wa alaiha sawmu shahrin afaqdihi anha, wa qala law kana ala ummiki daynun akunta law kana ala ummaka daynun akunta qadiyahu anha, qala na'am, qala fa daynullahi ahqqu an yukda. Hadithin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare da su, kalin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala, wani mutun yazo jan annabi yace ya rasulullahi ya manzo Allah inna ummi matat, lalle mahaifiyata ta rasu, wa alaiha sawmu shahrin, kuma akwai azumin wata guda a kanta. Wannan azumi na wata guda wani azumi yake nufi tsammani? Na Ramadana. Azumin wata Ramadana ake tsammani. Kun ga ya saba ma wancan fasaran da muka yi da farko. Afa aqdihi anha, shin zan biya mata? فقال سي النبي يتي لو كان على امك دين da ace akwai wani baki na daban akan mahaifiyanka, akunta qadiyahu anha, kin zaka biya mata? Idan wata mata tana binta kudi ko wani mutum yana binta bakin kudi, zaka biya ko ba zaka biya ba? Qala na'am, yace zan biya. Qala fa daynullahi ahqqu an yukda, yace ai bakin Allah ke fi cancanta biya, saboda abinda Allah zai tuhuma ranar takin na kiyama, to gara ka taimaka ka warware wa mahaifiyarka. Tunda idan Allah ya ce ina haƙƙi na baki bayar ba, sannan waɗanda suka bata baki suna ce ina haƙƙin mu, suna su ka warware na Allah ba ka warware ba, ina Allah ya fi hatsari. Ina fata an gane wannan hadisi yana daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa a babin kiyasi, kwatanta wani abu da wani abu. Shi yana tambaya ne akan ana binta bakin azumi ba ta samu ta biya ba, sai annabi kuma ya kawo wata magana domin ya gwada masa umumi, ya ce in ana binta baki kowane irin baki ne ya kamata ka biya? Ya ce eh. Ya ce to aina Allah ke fi cancanta, ashe kenan wannan ya gwada duk wanda ya mutu akwai baki a kansa to waliyansa su biya masa, saboda in ba su biya masa baki ba to yana cikin rikici. Kun san bakin kudi ma ya fi muni, shi yasa nake tausaya ma talakan talakeke, mutum ya ta cin baki amma sai ya haɗu da waɗanda ya ci baki a wajensa yana mutsiɗi, shi ba zai biya ba, ba yi da niyyar biya. Alhali hadisi ya ce duk wanda ya ci baki ba da niyyar biya ba, to Allah ba zai taimake shi ya biya ba, kuma ran takin alkiyama zai kawo hana. Amma duk wanda ya ci baki da niyyar biya, to Allah zai taimake shi ya biya. Yasa karkarin ka cin bakin mutumin da yake jin nauyinka ba zai tambaye ka ba, ka ɗauka ka ci banza. A zamanin annabi duk wanda yake da baki a kansa idan ya mutu annabi baya masa sallah, yakan tambaye ya ce akwai baki a kansa, in an ce eh zai ce to sallu ala sahibikum, ku yi sallah ma ɗan uwanku. Sai da aka zo gawan wani, annabi ya ce a'a, tunda akwai baki a kansa ku yi masa sallah. Sai wani sahabi mai kokari sai ya ce wa annabi, bakin da ake bin wannan mutumi na yi damu ne na ɗauki nauyi. A ka'idan musulunci akwai abin da ake kira asama, duk mutumin da ya yi damu ne to za a yadda. Azzayim, azama, na ainihin azzayim. To duk wanda ya ɗauki nauyi to za a iya baki dama. Wa ana bihi zayim, inda ka ɗauki nauyi shikenan ka zamo garanto. Wato za ka biya, daman ko za ka biya ko zan tsaya a biya. shine wani lokaci ban cika so na shiga abin nan ba sai ka ji abin yana ta faduwa eh to da sahabin yace zai dauki nauyi sai manzo Allah ya ce to shikenan yace haƙi ya taki daga kansa ya koma kanka sai ya masa sallah to kun ga akwai hatsari kwarai da gaske wannan bashi na dan adam kenan balle bashin Allah yasa duk wanda ya mutu akwai zakka a kansa bai bayar ba to ku magana ku ji tsoron Allah ku fitar da zakkan nan ku bada haƙin Allah don idan ba ku bada haƙin Allah ba to mai dukiyar mu ku taimake shi ba sai kun bada haƙin Allah sai ku raba gado idan kuma kun yi mutsitsi kun ki bayarwa to ranar takin alkiyama za ku rinka zai rinka tsine muku yasa magana su ji tsoron Allah to balle kuma a ce haƙoƙin wadansu yasa duk wanda ya mutu wani ya zo ya ce wannan abu kaza na wani mun yi ciniki da wani bai gama biyan kuɗi ba saboda haka ko ku bani abina in ba ku adiban ɗin da ya bayar ko kuma ku biya ni kuɗin to yana da kyau ku zaya ku yi tunani amma ba ya sa'a ba aka samu yan iska za su ce ba mu yarda ba duk rikicin da za a yi za su ce mu dai babanmu ya bar mana gado kawai shikenan ka bari in ka je lahira ka yi rikici da baba ba da mu ba to amma sun taimaki babansu ai ba su taimake shi ba to haƙin mutane balle haƙin Allah ina fata an gane na'am sai hadisi na 204 wa fi riwayatin a wata riwaya ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qalat nan kuma wata mata ce ta zo wajen annabi tace ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmun nafir afa asumu anha قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقديتيه أكان يؤدي ذلك عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك كما أنا حديثي كما مجنة تلي وانتم عبد الله بن عباس نيكي بيان والمتن يازو ولن قموت ما تاتي تزوجن عن لك تتي يا من ذن الله إن أمي للي ما هي فياتا ما تتارس وعليها صوم ناظرين akwai azumin bakance a kanta to dalilin da yasa Imam Abu Dauda da Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani suka tafi akan cewa azumin bakance ake nufi afasumu anha kin zan iya yin mata azumi a madadinta zan iya biyan mata kun ga ibada ce ta jiki wanda ake yi da jiki ba wai ibada ce ta dukiya ba ibada ce ta bauta قال يا النبي يا فرأيت لو كان على أمك دين شن كباني لاباري منا دا أتي أقول ولي باكي نولي متم كون وتماتا أكم ما هي في ينكي فقد ايتيه كيكا دوشوا النباكي كيكا بيا أكان يؤدي ذلك أنها كم باكي ننزا أكربكم ذا أول ولي والنباكي كوب ذا أول ولي با فقالت نعم تتر إيه إذا نباير فيكي نناقو تكد ما هي في أسان فقال سي النبي يتي فصومي عن امك تو اذمي ما حق يكي حق الله كي اذمي وما حيفيت سي دي تون كافين مي نيسا دون كرمو منتا ابين دا ايايه سوكا يي نكورا كوراي دا ايايين سو سوكا زو سوكا جارا تو تنكر ايايين ني سوكا يي دا كانسو وجن الله بابو بوجي سبودا ببان واندا زي رفا مكا اسيري شينه زوريانكا ببان واندا زي رفا مكا اسيري شينه دانكا كويانكا musamman akan abin da ya shafi haƙoƙin Allah to balle kuma sauran haƙoƙin jama'a shi yasa duk wanda ya rasu zaka ji ana cewa suwaye suke bin sa baki yafi muhimmanci ayi insisting akan suwane ne mahaifin mu ko mahaifiyar mu take bin su baki duk wanda ya mutu in ka baki haƙƙin sa kenan baka baki haƙƙin sa ba mai yiwa daman da wadansu ya rigingimu a kan sannan dai lahira aka tashi za a warware amma idan shi ake bin sa baki to waliyansa su yi kokari su yi masa settle to wannan hadisi na wannan mata yana karfafa cewa azumin na alwaki ne yasa waɗansu malamai suka tafi akan haka amma mu mun fi goyon bayan cewa duk azumin farilla sawa'un na wata ramalana ne ko na kafara ne ko na alwaki ne da yake kan wani mutum ko wata mata ko wani ɗan uwa idan ya rasu to waliyansa su biya maka ba lallai sai azumin malwashi ba. Misali, mutumin da bai da lafiya aka zo watan Ramadana bai samu dama ya azumi guda 15 ba, sai bayan watan Ramadana, shikenan zai biya ne ba zai biya ba, yaya sai Allah ya karbi ransa. So idan an zo a rubuta, saboda in an tambayi matansa da waɗanda suke kusa da shi za su faɗa, akwai azumin watan Ramadana guda 15 a kansa bai biya ba, ko akwai azumin alkawari a kansa bai yi ba, ko akwai azumin kafara a kansa, mabiya yawa kafara 60 ne, sawa'un kafaran zihari ne, faman lam yajid fasiyamu, ko faman lam yastati fasiyamu, faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ayni min qabli an yatamassa, faman lam yastati fasiyamu 60 miskina. Wannan na zihari kenan, sannan na wajen kisan kai shi ma 60 ne, sannan na wajen saduwa da iyali da rana a cikin watan Ramadana da gangan shi ma 60 ne. Waliyansa sai su biya masa, sawa'un azumin alwaji ne ko na kafara ne ko na Ramadana ne. Mun gama da wannan, su waye waliyan? Makusantansa mutum ne ya rasu ya bar iyayensa, babansa yana nan, kakansa yana nan, wanda ya haifi babansa, mahaifiyarsa tana nan, ita ma babanta yana nan, sannan ga matansu suna nan, ga ‘ya’yansa maza da mata suna nan, waɗansu ma har sun haihu suna da jikoki. A cikin waɗannan da na zayyana, su waye waliyansa? Wasu malamai suka ce masu gado. Saboda haka idan masu gado ne, su waye waliyai a nan? Babansa, mamansa, matansa, ‘ya’yansa maza da mata, banda jikoki, banda kakanni. Ina fata an gane. To bari dan mu dan wasa wani abu haka, ko za mu iya fita? Mutumin da ya mutu ya bar babansa, ya bar mahaifiyarsa, ya bar matansa guda 4 rus, ya bar ‘ya’ya maza da mata guda 15, maza 10 mata 5, ya za a raba gado? Menene kaya? Babansa yana da babansa da mamansa, to suna da 1/6. One over six. Babansa yana da 1/6, mamansa tana da 1/6, matansa suna da nawa? 1/8. ‘Ya’yansa suna da 1/9 nawa? Suna da remainder. Saura, ok, an yi kokari. 1/6, 1/6, 1/8 remainder. Formulan nawa ne? A kauye ne wani malamin abin nan da ya zo da bangare, ya ɗauko Kur'ani, ya ɗauko littafai, ya duba ya gani 1/6, 1/6, ya ce duk a tara dukiyan aka tara aka kasa kashi 6, ya ɗauki ɗaya ya ba da babansa, ya ce kai ne oga kwata-kwata, aka sake kasa kashi 6, ya ɗauki ɗaya ya ba da maman, ya ce ke ɗin nan kin haɗa zuriya, ya ce a haɗa aka kasa kashi 8, da aka kasa kashi 8, ya ɗauki kashi 1 ya ba da mata, ya ce ku je ku raba daidai wa daida. Kuma haka ne, to a cikin kashi 8 kaga in aka ɗauki ɗaya sauwa 7 ko, ya ce 7 ɗin nan a haɗa aka haɗa, ya ce to ku ‘ya’ya ku 15, misali, su je ku raba. Malamin ƙauye ya yi daidai? To ina ne kuskuren? an kafa kashi shida uba ya dauka, an kafa kashi shida uwa ta dauka, an kafa kashi takwas mata sun dauka, sauran abin da ya rage ba kun ce remainder ba. Okay, a gurguje wannan da ya raba gado yayi kukure kulura. Idan ka zo ka ce a kafa kashi shida, sai aka kafa kashi shida sai uba ya dauka, sai aka sake hadawa aka kafa kashi shida sai uwa ta dauka, da ɗaya bisa shida na uba da ɗaya bisa shida na uwa, daidai wa daidai ne, inda aka samu matsalar alhali wannan yana indicating daidai wa daidai. Akwai inda za a samu bambanci a cikin matsala umariya ta yi, akwai inda za a samu bambanci shi uba zai dauki ainihin rabonsa sannan kuma zai dauki remainder, musamman idan ya mata ne babu maza a ciki, abin da ya rage na uba ne, saboda haka yana da double position. So 1/6 da 1/6 da 1/8 LCM din nawa za a yi amfani da shi, lowest common factor 24 shi ne zai raba. Ya aka yaka samu 24, saboda wannan shida za ka raba shi biyu, akwai gaba guda uku, wannan tafa za ka iya raba shi biyu, akwai gaba guda hudu, shi ne za a shiga abin da ake kiransa tawaqquf da tadakul da tabayun da tamasu. Ok, to ni na kawo wannan misali ne domin amma kun gane. Bari mu je a gurguje, sai aka ce gida 24 za a raba. In aka raba dukiyar gida 24, shida cikin 24 zai ba da sau hudu ne, hudu sau daya zai ba da hudu, ka ajiye hudu a gefe, shida har yanzu cikin 24 sau hudu, hudu sau daya zai ba da hudu, sai a ajiye ma uwa hudu an ajiye ma uwa, sai takwas a cikin 24 zai shiga sau nawa, zai shiga sau uku, sau daya zai ba da uku, sai ka ajiye wa matansa, su za su je su raba daidai wa daidai. Saboda haka hudu a tara da hudu, takwas a tara da uku, ya zama nawa? Ya zama 11. Ka share su a cikin 24, saura nawa? Saura 13. 13 din nan su ne ‘ya’yansa maza, su 15 za su je su raba da zakari mai sulhu hasil in ka yi. To idan an zo azumin ma haka za a raba shi. Ai da mai inda muke, inda muke so mu dire kenan. Ai gurgudan abin da zaka tafka a cikin gado. Ina fata an gani. Wani lokaci a irin wannan misalin da muka buga, ‘ya’ya za su ce a duk azumin da yake kan babansu za su ɗauka, saboda haka iyayensa za su huta, matansa masu huta ba su yi laifi ba. Amma ana nufin magada su suka fi cancanta, sama an huwali yahu. Da wannan ne waɗansu malamai suke cewa in wani bare daga can kamar abokinsa ya zo ya ce ai abokina ne, da Allah na san ana bin sa azumi, ana bin sa azumi kaza, to zai rage muku guda uku ko wani abu makamancin wannan. Malamai suka ce bai yi ba, don samu an waliyu kuwa kaje. Saboda haka in mai gado shi kadai ne, mutum ya rasu ya bar ainihin ɗansa guda ɗaya dullin dul, kafin ya rasu matarsa ta rasu, ɗansa ki zai kwashe dukiyoyin nan duka. Idan akwai azumin kafara a kansa 60, haka ɗansa zai zo ya shirya 60, azumin 60 ya yi, shi ne samu an waliyu. Sannan kuma a ƙarƙashin wannan matsala, ya ku ‘yan uwa, duk azumin da ake magana ake bin mutum bashi azumi na dole, sai idan ya kasance ya samu daman biya fifi a ba. Saboda haka ya kamata a gani mutumin da ya kamu da rashin lafiya a cikin mata ramalana, da matan da jinin al’ada ya zo mata ko saboda dalilin haihuwa, ba su samu dama suka yi azumi ba, bayan ramalana kuma ba su samu lafiya ba, balle su biya, musamman ma wanda bai da lafiya bai warke ba, cikin wannan jinya sai Allah ya karbi ransa. To kusan cewa wannan azumi in dai matsalan azumi ne ba baki ne akan kuma balle ya fi ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka'ida da malaman usul suke jaddadawa, idan mutum ana bin sa baki irin wannan na azumi sai idan ya warke ya samu daman biya, sakaci ya hana ki biya, sai kuma Allah ya karbi ransa. Ina fata an gane wannan kulli. Matsala ta karshe kafin mu ci gaba, duk mutumin da ya kasance za a yi masa azumi, malamai da yawa sun tafi akan cewa ba a azumi guda biyu a rana ɗaya, sai yasa aka ce samu an bi waliyu. Idan ana bin sa azumi guda goma sha biyar, aka ce ku ƴaƴan sannan goma sha biyar ku yi masa azumi, wato namiji zai yi ɗaya, mace za ta ɗauki ɗaya, to a cikin kwanaki goma sha biyar ne za a ware musu za su yi azumin nan, ba a rana ɗaya za su ɗauki azumin nan ba su biya, don idan yana da rai ya isa ya biya azumi biyu a rana ɗaya sai azumin yara ƙanana, ko ba haka ba ne? Kun ga wannan wata matsala ce wanda take ta ɗan shiga, sai malaman fiqh su ne suke yin bayani. Saboda haka in akwai ayansa guda goma sha biyar sai a ce to azumin nan zai fara misali daga ranar ɗaya ga wata, to tunda zai fara daga ranar ɗaya ga wata, to ku yi lissafin karan kanku gwargwadon shekarunku, wane ne na farko, waye bi wane, waye bi wane, to sai a lissafa a cikin kwanaki goma sha biyar. Kun gan sun yi haka, kowa ya san ranar da zai yi azumi. Wasu malamai sun ce ba za a yi azumi rana ɗaya a biya masa a dunkule a rana ɗaya ba, saboda idan yana da rai ba zai iya yin haka ba. To tunda yana da rai ba zai iya yin haka ba, to bayan bai da rai hakan za a aiwatar. Saboda haka duk wanda ya mutu akwai azumi a kansa, samu an ku waliyu, waliyansa sai su biya masa azumi, sawa'un azumin nan na bakance ne kamar yadda wata mata ta zo ta tambayi annabi, ko kuma na farilla ne kamar yadda wani mutum ya zo ya tambayi annabi ana bin mahaifiyarsa azumin wata guda, wanda ana kiransa da sunna farilla ne, ko kuma azumin kafara ne wanda ba a ambace shi a nan ba, tunda shi ma azumin kafara bashi ne na Allah, kamar yadda muka buga kiyasi da ainihin zakka, haka ma haƙoƙin jama'a. Amma abin da ya shafi azumi wannan, sai idan ya kasance sun samu daman biya ba su biya ba, to shi ne ake bin su bashi. Duk mutumin da ya kamu da rashin lafiya zai yi sallah bai samu daman yin sallah ba, har ya mutu a cikin wannan rashin lafiya, in ya je lahira Allah ba zai tuhume shi da laifin bai yi sallah ba, saboda ya mutu da lalurarsa. Amma da ya warke ya biya sallah sai ya ce sai ya samu wani lokaci, sai ya samu wani lokaci kwatsam sai mutuwa ta zo ta ɗauke, to wannan fa in ya je lahira Allah sai ya tambaye shi. To da wannan ne wasu malamai suke ganin idan akwai waliyansa, ƴaƴansa ko matansa sun san akwai waɗannan salloli a kansa, to su ma saboda kusanci, tsabin kusanci, za su iya biyan waɗannan salloli a madadinsa, in ba haka ba Allah ba zai bar shi ba. Ina fata an gane. To sai hadisinmu na ƙarshe, kun ga waɗannan dai manya-manyan malamai ne, Abu Dawud rahimahullahu ta'ala da kuma Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, babban malamin hadisi. Amma malamai suka ce fassarar da suka ɗauka suka tsaya a kai suna ganin ba haka ya kamata ba. To dama annabi ne kawai ba ya kuskure, annabi ne kawai ba ya kuskure, shi kuma sahabi idan ya yi kuskure to baka isa ka shiga maganan ba. Bari in yi amfani da wani yare, mutum bai isa ya shiga maganan ba, ai kaman kuskuren ubansa ne, bai isa ya shiga ba. In ma har zai shiga kuskuren ubansa, to da dabara da hikima, ba tare da ya zubar da mutuncin ubansa ba, ba haka ba ne? To haka ma nufa abu. Na sai hadisi na 205 an sa'al bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitra wa akhkharu tuhura wala hadisi ya kamata ce ya kawo mana tambayar hadisin sa'al bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu ina ji mun taba yin bayani shine sahabi na karshe wanda ya bar duniya a binnin Madina haka ne eh shekara ta nawa shekara ta 90 ko 91 hijiriya eh kun san wannan lokaci abubuwan suna kama da juna eh yana da kyau in ni ma na yi kuskure hukumin gyara lumba ba ma ke garin bayanin ne je in tafka wani kuskure in samu haƙi eh ana samun haka ana kyauta da san ya bar duniya a shekara ta 90 ko 91 to daga kansa babu wani sahabi a cikin wannan gari asali ma ana gani kaman a wannan shekara ne ma aka samu sahabi na karshe wasu suna ce shine ma sahabi na karshe bayan sa babu wani sahabi na annabi kun ga kenan wannan ya gwada zamanin annabi shekarunsa ba su da yawa domin baya daga cikin waɗanda ake cewa sun kai shekara 100 da wani abu a duniya irin su Anas ɗan Malik wanda suka kai shekara 100 da wani abu a duniya wasu su ce da kaza wasu su ce da kaza akwai safaniya tsakanin malamu akan haka to wannan hadisi na Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu yace annabi ya ce la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba cikin alheri ma ajjalul fitra matukan sun gaggauta shawarwa rana tana faduwa mutane su shawarwa sunan annabi haka annabi da sahabbansa suka bar duniya suna yi duk waɗanda suke jinkirtawa sai bayan an yi sallah kamar yadda yake a suke yi ba daidai ba ne kuma ku sani idan rana ta fadi kana azumi ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumi da ya riga ya kare sun matin mu siyama ilal layli ana nufin dare kenan sannan kuma wa akharu suhura suka jinkirta suhur jinkirin da ake samu na suhur ana so ne ya kasance tsakanin kammala suhur ɗinka da ainihin ketowar alfijir misali ko kuma kiran sallan bayyanan alfijir kamar yadda malamai da yawa suka fassara a samu ayoyi nawa guda 50 shine muka ce ko minti 5 ko minti 7 ko minti 10 ko da yake wasu malamai suna cewa a yanke mintoci bid'a ce to amma kusan yanzu ba a yanke mintocin aka yi iyaka wa mutane ba za a yi shirme da yawa don haka wannan hadisi yana daɗa tabbatar mana da cewa gaggawan shan ruwa idan rana ta faɗi da jinkirtar suhur suna daga cikin sunnonin azumi kuma sunnonin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai hadisi na 206 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ونم ببن حديثي نسبو ده ببن صحابي نه ببن خليفة كي روي كوانا حديثي هنا عمر بن الخطاب وان باطا حدوى ألنغو تيدكنا annabi ya tabbatar masa da wannan kai hasali ma annabi ya ce da akwai wani annabi a baya na da Umar ne shi ne za a baki annabci saboda ya ba da shawari ma annabi a wurare daban-daban annabi bai saurara ba ko bai ɗauka ba kuma ayoyi suka sauko suna goyon bayan shawarwarin da Umar ya bayar shi yasa annabi ya ce da wani annabi a baya na da Umar ne radiyallahu anhu yace annabi ya ce idza aqbala al-laylu min hauna idan dare ya fiskanto daga nan sai ina kenan sai inda rana take fitowa ta gaba wa adbara an-naharu min hauna sannan kuma idan dare ya fiskanto daga sai inda rana take fasuwa ko ta yamma kenan a wajen mu sannan kuma wa adbara an-naharu min hauna kuma rana ta juya baya daga nan ai mun sake juyawa inda dare yake fiskantowa ta gabas inda rana take fitowa inda rana take bada baya yamma ne inda rana take faduwa sai dai kuma anan yace wa garabati kam qurana tabbace mafi yawa haka yake fasarawa ko malaman zaure haka suke fasarawa saboda me saboda ranan ba faduwa take yi ba yanzu a garin nan anan anguwar idan ka tsaya da magariba ka tsaya akan kwalta ka kalli yamma musamman wannan kwaltar dake cikin masallaci idan ranan ta bace ba za ka ganta ba amma ba mamaki da akwai wani gidan sama bene idan da za ka hau za ka hango ranan ko ba ka bane to kai da kake kasa da ranan ta bace ta bace ta fadi kenan in kuma ka hau sama kana azumi to ka ja makanta jangongo kaga tunda ka hango rana ai ba mu magana shan ruwa kenan to haka ma fa a airport kuna kasa za ku ga duhu kuna hawa sai ku ga rana jau to abin da yafi sauki kuna kasa idan dai har ranan ta fadi a kasa to ku sha ruwa ko kun hau sama kun ga kwallon rana hukuncin kasa ne yake duhu Allah ya taimake mu amma malamai suka ce duk wanda bai ka ruwa a kasa ba sai ya hau sama to fa an yi riba da shi eh an yi riba da shi musamman in yamma ake tafiya kuma yana da matsala duk mai makon ya azumin awa 11 ko 12 to zai da 15 za ta bata kan za a je inda ba zai ganta ba amma zai ka wahala saboda awoyin za su karu kana ganin kwallon rana za ka sha ruwa ne ko da yake akwai masu cewa a yi amfani da kiyasi abu ya zama lalura amma yanzu haka wani a garin su ana azumin awa 11 ko 12 rana bai sani ba sai ran da ta ɓaci masa ka kula sannan zai gani Allah ya taimake mu to wannan ya tabbatar da cewa idan gabas ta fara duhu yamma kuma ta fara jefar da rana kwallon ranan kuma ta ɓace to annabi ya ce faqad aftara sa'imu mai azumi ya ga ruwa don haka lokacin shan ruwa kenan sai mutum ya yi addu'a ya ruwa duka ko da idan ya hau wani tudu zai hango rana ba a ce masa ya hau ba ya yi amfani da inda yake wannan shi ne na'am sai hadisi na gaba an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma kun ga an kawo hadisin guba yanzu kuma an kawo hadisin na Abdullahi ibn Umar min al-abadila yana daga cikin manya-manyan Abdullahi a zamanin annabi kuma masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحيح دليل ما دي ساي كاو منا حديث غغو تشو رواكين إذن دهو يا فارا أنا أزم موسى رمالان أقو أزم النافلة أشاروا سبو دوانا حديث عبد الله بن عمر الله شكاري ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال النبي يا هانا وشل azumin wucel amma wanne ne azumin wucel hausawa sun dauka azumin wucel shine mutum ba zai sufur ba an zo shan ruwa da magariba baka sha ruwa ba sai kace za ka wuce da azumi ka wuce da azumi da asuba ma ka tashi ka wuce da azumi kun san mun karanta a can baya a tsarin shari'a ga yadda abin yake idan mutum rana ta faɗi bai ci abinci ba bai sha abinci ba ya kuskura ya yi bacci to idan ya tashi babu ci babu sha babu saduwa da iyali sai wani dare kun ga yi wucel kenan yana daga cikin azumin da don an samu cikin Isra'iliya azumin da annabi Musa alaihi salam ya yi na kwanaki 30 an ce babu cin abinci ya ku lura za ku ga ko dan suna saran da suke kurkuyon wannan amma karki akan doke su shame-shame asibiti suke karewa ko ba haka bane wa wa adna musa 30 layla Allah tabaraka wa ta'ala yace ka je kai azumin kwanaki 30 tur idan kai azumin kwanaki 30 tur za a baka babban littafi na taura amma ka bar cikin mutanenka shine bar cikin mutanen sai koma gefe an ce a cikin isra'iliya idan kun je an ce a cikin isra'iliya to bai tabbata cikin qur'ani ba ko hadisin annabi amma masu tafsiri haka suke bayani da yaje kwanaki 30 yayi yana azumi bai ci abinci ba bai karuwa ba sai da ya cika kwana 30 maimakon ya tambayi Allah subhanahu wataala tunda yana magana da Allah wa kallama Allah Musa ta kalima sai bai magana da Allah ba sai yace yana jin kunya yaje gaban Allah da warin bakin azumi na kwana 30 bai ci komai ba domin duk mutumin da yake azumi musamman ana rana wani lokacin kana kusa da shi yana magana zaka ji wani abun da yana fitowa daga cikin cikinsa saboda haka shine ya sha ruwa bayan ya sha ruwa ya ci abinci ya yi tsaf sai da ya je wajen Allah mai kafi sai Allah tabaraka wataala ya ce ya aka yi ka sha ruwa sai ce ayya Allah ina jin kunya zo gabanka ne da warin bakin azumin da na yi na kwanaki 30 fiyasa sai Allah tabaraka wataala ya ce baka san cewa ni warin bakin mai azumi ya fi kaifin alluki a wajena ba to tunda ka yi abin da ba sa ka ba ka saba ka'ida to na kara maka 10 shine punishment ɗinka sai to wanda ya yi 30 zai iya 10 cikin sauki shine sai ya je azumi 10 wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 layla shine aka cika masa kwana 10 ya je kwana 10 wani abin mamaki malaman tafsiri suka ce a cikin kwanaki 10 ne aka samu mutanen sa suka balle har suka yi kokarin daka khalifan sa annabi a lokacin da suka balle suka bauta ma dan mariki a cikin kwanaki 30 din nan ba su kauce ba a kwana 10 suka kauce shi yasa baya ba ta kada kuma wannan shine kwatankwacin irin abin da ya faru da annabi ya tafi da mutane dutsen Uhud za a yi yakin Uhud a shekara ta 3 bayan hijira maza Allah sai ya ware mutane 50 waɗanda suka iya harbi da kifiya sai ya ce ku hau wannan jabalur ruma wani ɗan ƙaramin dutse ne a jikin wato dutsen Uhud ya ce ina tsoron kada mutanen nan su zo ta bayanmu saboda haka ku hau ku tsaya ko kun ga tsuntsaye suna ɗaukan suna caccakan kayukanmu an karkashe mu karku sauko suka ce daidai ne ya ce kwamandanku shi ne Abdullahi bin Jihad ya jagorance ku sai aka bar su a kan dutse ɗin ashe kuwa su kafiran Makka da suka zo sai suka rabu sai suka ce Khalid bin Walid da shi da waɗansu wanda suke kan dawakai sai suka ce su tsaya daga baya domin su biyo ta baya suna zuwa sai suka ga mutane a kan dutse suka ce kai amma mutane na akwai wayo duk da haka sai ƴan uwansu kafirai suka ce ku tsaya kuna ganin saman dutsen nan babu kowa to ku hauro ta wajen shikenan lokacin da aka zo aka fara yaƙi aka fara yaƙi su kafirai sun zo da yawa sun yi dabara suka sa musulmi a tsakiya shaidan ya zo domin shaidan shi ya yi magana bai fito fili a wannan ba amma ya ce ukurakum ya ce wa musulmi ukurakum ku duba ku juya baya yaƙi ya rincaɓe musulmi suka yi ta gudu amma da farko musulmi suka yi ta kashe kafirai sai na kan dutse suka ce ga ƴan uwanmu fa suna ta kisa an faci galaba ka kafirai suna gudu sai kwamandan su ya ce yadda annabi ya bar mu ya ce ko tsuntsaye suna caccaka kayukanmu kada mu sauka yana nufin ko nasara aka ci ma kar mu sauka suka ce a'a ai annabi ya ce wato idan ba a ci nasara ba ne kar mu sauka bi ma'ana in an ci nasara a sauka kenan su suna garin ba matsala ba ne yasa suka fara sauka waɗanda aka basu a kan dutse ba su wuce mutane 10 ba yasa Khalid bin Walid ya zo ya gama da su. In ka je makabartan Uhud za ka ji ana ce maka akwai Abdullahi bin Juhayj da wane ne a wajen, saboda a wajen aka bizne su suka yi kiliyarin din saman Jabal Urma, shi ne suka jira mu musulmi ta baya, domin shaitan ya daɗa rikita musulmi ya ce ukurakum, ya ce bayanku, suna juyawa sai suka ga kafirai baya sai suka rikice, wanda suka fara ɗiban ganima ma sai suka yi watsi da ganima, saboda haka suka kama gudu kawai ta ko'ina suna tserewa. Aka kashe musulmi sahabban annabi sun kai 71, abinda ba a taɓa tsammani ba. A lokacin ne manzo Allah ya je zai keɓanta wani waje sai ya faɗa a rami, ga yaƙi ya rincaɓe, ga shi ana ƙoƙarin kare annabi ya je ya faɗi a rami. Faɗi wanda ya yi a rami shi ne ya karya haƙorinsa ya faɗa goshinsa, jini yana zuba. Aka samu wani sahabi ya zo ya ce bari ya rike manzon Allah ya yi ta maza waɗanda suke tsaye kuma su tsaya da makami domin kar a gane cewa annabi ne a wajen. Shi kuma Abu Sufyan yana ta yawo da waɗansu yana ce ina yake, ina Muhammadu, ina yake, annabi baya gudu a wajen yaƙi, kamar yadda ya faru a yaƙin Khaybar, ya ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, saboda haka annabi baya gudu. Manzo Allah ya koma gefe guda, suka hau kan dutsen Uhud, da suka hau kan dutsen Uhud shi ne suka tsaya. Abu Sufyan ya zo ya yi yawo ya yi yawo ya yi yawo, aka ce ai ga waɗansu mutane a can, ga waɗansu mutane, ya ce ƙwarai da gaske, ashe ga waɗansu mutane da dukkan alamu mutanen Madina ne. Shi ne ya ɗaga murya ya ce afikum Muhammad, annabi ya ce fala tujibu ku, kar ku amsa maza, saboda shi ya zo da runduna da yawa, inda annabi yake ba su da yawa. Ya ce afikum Muhammad, a cikin ku akwai Muhammad, ya ce fala tujibu kar ku amsa maza. Ashe a cikinsu akwai Umar, shi kuma abin ya bashi haushi. Ya ce afikum Muhammad, ya ce na'am, shi kuma sai ya amsa. Shi kuma Abu Sufyan yana ji ya ce ina jin wannan muryan Ibn al-Kattab, ya ce ba zai yi ƙarya ba, da ake ta magana ake ce kutila Muhammad, ya ce ƙarya kuke. Tunda Umar ya ce yana nan, yana afikun Ibn Abi Quhafa, haka ya zana su a cikin ku akwai ɗan Abi Quhafa, shi ne Abubakar bin Abi Quhafa, ya ce yana jinka. Ce to, ya ce kai na gane ka Ibn al-Kattab, ya ce abinda kuke ƙin yana nan daren da kan, ya ce ok to ko ba komai, ya ce damu ne a fagen daga, an kakkashe mutanenku, ya ce na ji daɗi da aka kakkashe su, mun kore ku daga fagen daga. Ya ce sai dai akwai abu guda da aka yi musu, shi ne an musu rotsai iri daban-daban, ya ce ba musu umarni da wannan ba, saboda kafirai su ba sa mutum bayan an kashe shi a yanke kansa, a yanke hannunsa, a yanke ƙafarsa, ba daidai ba ne. Satajiduna fil qaumi musla, za ku samu irin waɗannan an yayyanke sashi cikin waɗansu, ya ce ba musu umarni da wannan ba, sai dai ban yi baƙin ciki ba. Ya ce ina ganin tunda kun watse ba ku fagen daga, shekara yin ta zagayo mu sake haɗuwa a Hudar. Sai Umar ya ce mun ɗauki alkawari mun yarda, shi ne ya ce gujila hubal, ya ce gunkin hubal ya girmama a yau, shi ne annabi ya ce ala tujibuhu, me yasa ba za ku amsa masa ba, suka ce me za mu ce, sai Allahu a'ala wa ajal, ku amsa masa da haka, shi ne suka amsa masa da haka. Ya ce oho dai, shi ne ya ce wa mutanensa, ya ce to amma kun san mutanen nan akwai tsiya da yawa da dabaru da yawa, mu yi maza-maza mu bar wannan waje, saboda komai zai iya canzawa. Ala ayi halin me ya kawo haka, saboda waɗannan mutane 50 da aka sanya su akan dutse suka saba wa manzon Allah.
ya sa Allah ya punishment da su da haka. Kuma sai da Abu Sufyan ya tafi sannan musulmi suka dawo. Ya sa yakin Uhud bai kyau sosai ba. To kaman haka ne wa atamamnaha bi akhirin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Wannan sai Allah ya kai mu wata ramalana insha Allah.
Na'am. Anyway, ina bayani ne dangane da azumin tazarce, azumin wucal. Su annabawa suna da wani karfi da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu. Su suka yi yin haka. To sai aka samu a zamanin annabi, wani lokacin aka zo shan ruwa, sai ce wucal zai yi. Ba zai sha ruwa ba. Sai waɗansu sahabbai suka ce su ma ba su yi koyi da annabi. Suka tambaya aka ce ai da asuba ma baya yin sufur. Suka ce su ma ba za su yi ba. Mutane suka fara faduwa shi ne ya tambaya. Sai me ya faru aka ce wai ai su suna koyi da kai yace ba na hana wucal ba. Suka ce ai mun ga kana yi. Sai yace to duk wanda zai yi wucal ne yayi wucal zuwa asuba. In zai yi sai yayi wucal zuwa asuba saboda haka idan ka dauki azumi daga asuba sai kai shi asuba. Amma dai ka sani idza aqbala al-layl min hafuna wa adbara an-naharu min hafuna wa gharabat ash-shamsu wa kad afṭara ṣ-ṣā'im. Ka sani in dai rana ta riga ta fara azumi ya kai. Duk azumin da zaka yi shi daga magariba zuwa asuba baka da lada. Shine Annabi yace ni din nan ba kaman ku nake ba. Ni na kan kwana Allah yana ciyar da ni yana kayar da ni. Amma duk wanda ya nace zai yi koyi da ni da karkara na kun fi rasulillahi uswatun hasana au iswatun hasana to shikenan ku yi wucal din nan zuwa yauke zuwa suhur. Shi yasa malamai suka ce in kana son kai wucal wata rana ka jaraba. Eh ka jaraba ba kai laifi ba. Idan aka yi azumi a irin ranar nan aka yi azumi aka zo shan ruwa ka ce kai ba za ka sha ba. Kana son ka gwada kai ma jarumi ne bismillah. A yi magariba da kai ka zauna a masallaci ba inda za ka je ko an maka ta yi kar ka karba. A yi isha'i a yi ashan bayan an yi ashan mai yiwa ma ana tafsiri bayan isha'i a yi tafsiri. In aka yi tafsiri ma ka tsaya ka ɗan yi baccinka sannan ka koma gida. Ka bari sai da asuba idan an tashi shikenan sai ka cika cikin ka din in ga zaka yi wannan wucal shi abinda wannan hadisi ya faɗa mana ke saboda haka in mutun yayi wucal yayi ta zance irin wannan bai dai ba shine zance mafi inganci saboda haka hadisin Abdullahi dan Umar Allah ki kare yadda da su kala yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anil wisal annabi ya hana wucal a azumi kalu ya Rasulullah sai suka ce ya manzon Allah innaka tuwasil ai kana yin wucal wani lokaci baka buɗe baki baka sufur kala yace inni lasu ka hayatikum ni fa ba ɗaya da ku nake ba innama ut'amu wa usqa inni abin sani ni din nan ut'am bai shine ina wa yasa ut'ama ut'amu ana ciyar da ni wa usqa ana shayar da ni kuma wannan hadisi ba Abdullahi dan Umar ne kawai ruwaito ba Abu Huraira ya ruwaito Abdurrahman ibn Sakar Aisha bintu Abi Bakar Ummul Mu'minina ita ma ta zo ta wannan hadisi dan nan Anas bin Malik ya ruwaito gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ruwaito wannan hadisi radiyallahu anhu wa li Muslim amma wajen Imam Muslim Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kuma babban sahabi ne ya ruwaito wannan hadisi har annabi ya kala da cewa fa ayyukum arada an yuwasila duk wanda yake son yayi wucal to falyuwasil ila sahar yayi wucal zuwa lokacin suhur amma in mutun ya wuce lokacin suhur yace don annabi yana yi to ya saba abinda yayi ba daidai bane saboda haka wannan yana daga cikin abinda ya kamata a ce an kawo shi a babin mai a can babi na baya na mustahabbai na azumi wanda ya kamata a ci yayi sai babun afdalu siyam wa ghairu bayan azumin ramadana wani azumi ne yafi muhimmanci a cikin azumin nafila su ne wanda za a ambata mana darasinmu na gobe kenan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.